Ga dukan alamu an samu daidaituwar ra'ayi tsakanin hukumar zabe ta Najeriya da majalisar koli ta sojojin kasar dangane da shirye-shirye na tsaro da zabe da za a yi a cikin Najeriya. Wannan hasken da ya biyo bayan jawaban da rukunan guda biyu suka yi inda sojoji suka ƙara nuna nasarorin su akan bangaren tsaro. Yayin da shugaban hukumar zabe ya bayyana min afiyar da nayi da shi a Abuja, cewa babu shakka su ma sun gamsu cewa shirye-shiryen zabe yayi nisa kuma za a gudanar da shi kamar yadda aka tsara.
Abinda ni na fahimta a wannan taron gaskiya shine kowa yanzu ya fuskanci shirye-shiryen da za a yi domin a fara zaben nan 28 ga watan nan kuma a yi shi cikin inganci kuma a samu kyakkyawan tsaro wanda zai hana wani tashin hankali ko wani magudi na zabe. Kuma a fahimta ta sojoji a shirye suke su bada kowace irin gudunmawa aka nemi su bada domin a samu kyakkyawan matakai na tsaro. Tun 2011 da muka yi zabe shekara hudu da suka wuce, tanade-tanaden da muka yi na irin rawar da soja ko 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro za su taka a wurin sha'anin zabe ko duk ya danganci abin da dokar ƙasa ta shimfiɗa. Misali, soja dokar ƙasa ta ce za a iya kiransu in ta ɓaci domin su taimaka wa 'yan sanda a samu kwanciyar hankali kuma a kwantar da tarzoma idan ta samu.
Wato abinda kamar na fahimci ya sanya 'yan ƙasa da daman su suka fara kyamatar ganin soja ko jin maganar soja a sha'anin zabe, saboda kamar su sojojin ne suka yi sanadin dage zaben da aka yi aka ƙara wa'adi na sati 6. Don haka inda a lokacin sojoji ba su taka wannan rawar cewa ai ba za su iya gabatar da tsaro wani abu ba har ya kai ga ana kyamatar shigowarsu, watakila 'yan Najeriya a shirye-shiryen baya ba su damu da shigowar soja ba. Yanzu shin sojoji ba za su sake zuwa su ce su ba su shirya tsaro ko ba za su iya ba da tsaro ko wani dalili zai sa su ce a ko wata matsala ta tsaro da ba za su goyi bayan a yi zaɓe ba, alal misali?
To, ni dai ban ga wata alama ba ta cewa soja za su fito su ce wai kada a yi zaɓen nan a waɗannan ranakun da aka sa a halin yanzu. Kuma kamar yadda ka sani ni ba soja ba ne, don haka ba zan san wani abun ba. Amma dai zancen gaskiya fi sabilillahi ba wata alama a yanzu daga ko ina wanda ya nuna cewa akwai wani yunkuri da ake ko wani tunani da ake na a sake ɗage wannan zaɓen. Kuma mu hukumar zaɓe ga fahimtar mu ba ma wani lokaci a cikin tsarin mulki na ƙasa wanda za a iya ɗage zaɓe, kuma saboda yadda tsarin mulki yake dole ne zaɓen nan yadda aka zayyana a tsarin mulki a tabbatar an yi shi kamun 29 ko 30 ga watan Afrilu. Don haka yanzu zaɓe da za mu yi na ƙarshe 11 ga watan Afrilu ne. Don haka ka ce za ka sake ɗage shi, to ka ɗage shi ai za a saɓa ma hukuncin tsarin mulki na ƙasa. Don haka gaskiya mu dai ba mu ga wani dalili ba kuma ba mu ga wata alama ba da zai sa a sake ɗage zaɓen nan.
To idan na fahimce ka, wato wannan ɗage zaɓen ma da aka yi watakila an samu hurumi ne na doka da watakila ba zai yi a ma ɗaga shi ba kenan, ko da soja ya ce bai iya ba da garanti ko tabbacin tsaro a cikin ƙasa.
To Malam Umar, gaskiya wannan zancen haka ne. Da hakan ta faru, da ba wannan dama a cikin tsarin dokar ƙasa, to da an shiga wani hali kuma. Saboda in doka ta ce ga lokacin da za a yi zaɓen nan, misali da doka ta ce dole kamin watan Maris sai an yi zaɓen nan, aka zo aka ce kuma ai ba zai yi ba sai dai a ɗage a sa sati 6, ai kaga da an shiga wani hali, da dai dole kila sai an koma an sake canza dokar ƙasar. Amma da ba yadda za a yi a ɗage wannan abu.
Profesa Attahiru Jega kenan shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja bayan da aka kammala taron majalisar koli ta sojojin Najeriya, inda aka gayyace shi domin shi yi bayani akan shirye-shiryen da hukumar zaɓe take yi na gudanar zaɓe a cikin Najeriya kamar yadda aka tsara. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.